شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 30 ga watan Sha'ban, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 31 ga watan Julai shekara ta 2011. Wannan shi ne kasar na 21 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin Tadwinus Sunna, wallafar babban malami profesan hadisi da sunna Malam Matsar Az-Zahrani, Allah madaukakin sarki gafarta mishi. Idan jama'a ba su manta ba, malamin ya ne mana karatu na musamman ne dangane da bayani, dangane da tarihin waɗanda suke musun sunna. Ya kasafta su kashi biyu: akwai waɗanda suke musun sunna kai tsaye, ya kawo irin karkasuwarsu da nau'o'insu da tunanin da ya kai su zuwa ga wannan hallaka da ɓata. Sannan ya kawo nau'i na biyu, ko kuma kashi na biyu na mutanen da su kuma suna ture hadisi ahad ne, wato hadisin da bai kai martaba ta mutawatiri ba. To yana kan magana dangane da waɗannan ne waɗanda yake bayyana cewa su suna da hanyoyi da suke ainihin wato bayyana ire-iren waɗannan bid'o'i nasu. Malam ya ce amma sirri na farko dangane da sirrinsu shi ne, ita wannan magana ta cewa ba za a karɓi hadisi ba a aiki da shi sai hadisin da yake mutawatiri, ba a taɓa jinta a wurin wani malami mai ilimi ba, ko wani malami na sunna, sai a hannun 'yan bid'a da waɗanda suke jahilai ne, da waɗanda ake tuhuma dangane da addininsu, daga cikin mu'tazilawa da ke musun siffofin Allah, da jahamawa da makamantansu, da kuma waɗanda za ka same su ko ana tuhumarsu da zindiƙanci ko dangane da al'amura dai da ke da alaƙa da waɗannan, kamar irin su jahiz, waɗanda za ka ga jahiz ba mu'tazali ne, za ka jahiz ya kasance ana tuhumar shi da rashin kula da addini. Al-Khatib al-Baghdadi ma ya ba da labari a cikin tarihi Baghdad cewa jahiz ma baya yin sallah. Subhanallah. Na biyu, malam ya ce ita fa wannan maganar ba ta da wata hujja a ilimi sai dai tsurar ra'ayi da son zuciya. Na uku, malam yake cewa wannan magana ba a taɓa jinta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama, da zamanin sahabbai, da zamanin tabi'ai ba. Allah maɗaukakin sarki ya tsare waɗannan zabuka da falalashi, amma haka kuma ta faru ne saboda ƙwazo da malaman magabata suke wajen haddace sunna da kuma isar da ita ga al'umma, don haka suka dage tukuru wajen ainihin wato raya sunna ta hanyar karantar da ita da aiki da ita da kuma bayyana wa mutane ainihin wato hanyoyin da bid'a ke faruwa. Kunga a karatuttukan baya na fara bayani dangane da wannan qadiyar, wadda ita ta jamu har muka ɗauki lokaci ƙwarai da gaske muka tattauna ta, muka yi ishabi, wato muka yi dogon bayani a kai. Idan muka dubi wannan maganar da kyau jama'a, gaskiyar lamari za mu ga cewa daga cikin abubuwan da ke taimakawa bid'a ta yaɗu shi ne, na farko malami sai a ga yana aiki da bid'a. Idan malami yana bid'a, wace hanya za ka bi ka gamsar da mutane cewa kaza bid'a ne? In suka tashi su ce malam wane ba yana yi, kana nufin malam wane yana bid'a? Kana nufin malam wane bai san kaza bid'a ba? Kana nufin malam wane baya son sunna? Haba. To kaga idan malami ya sanya son zuciya ko ya bata yana aiki da bid'a, to babu shakka akwai fitina wadda take taimakawa yaduwa da huruwar wutar bid'a. Na biyu shi ne rashin aiki ko rashin bayani da malamai za su yi wajen kaza bid'a ne. Idan malamai suka shiru kaza sun san bid'a ne, amma ba sa fitowa suna fuskantar wannan abun, shi ma yana taimakawa bid'a ta yaɗu. Na uku daga cikin abubuwan da ke taimakawa bid'a ta yadu shine a samu gwamnati ta dauki wata bid'a ta raya ta, kamar yadda ake bada hutu ranakun Maulidi da makamantan waɗannan. Yaushe yara da za su suke tasowa ake tarbiyyar su akan addini kaza daidai ne kaza ba daidai bane, za su ga cewa an bada hutu rana kaza, kuma har su dauka cewa wannan ranar ranar banza ce, a wannan rana su gaba aikin gwamnati, babu makarantu, babu kaza, babu kaza, babu kaza. A ƙarƙashin haka waɗannan abubuwa babu shakka suna taimakawa bid'a ta yaɗu. Malami ya aiki da bid'a, malami ya shigo baya bayyana kaza bid'a ne, sannan hukumomi kuma su ɗaure bid'a gindi ta yadda za su rinka ainihin wato zubo gutata. To malam yake cewa dan haka wannan maganar ba ta yaɗu ba ta cewa ba za a yi aiki da sunna ba, ko kuma ba za a yi aiki da hadisi ahad ba, sai lokacin da ainihin wato musulmi suka samu kansu a halin rauni, bid'o'i suka bayyana, aka samu masoya zuciya da 'yan bid'a suka ainihin ƙarfi. Wannan ko ya faru ne tun a farko-farkon ƙarni na 5 na hijira, daidai lokacin da turawan mulkin mallaka, idan ka karanta littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid da Ibn Kathir, ya bayyana a lokacin ne turawan mulkin mallaka suka fara shiga ainihin kasashen musulmi suna karya su. Kamar yadda za ka zo ka ji kuma insha Allah ta'ala, idan suka shiga sai sukan haɗa kai da wasu lalatattu daga cikin musulmi su ƙarfafe su, su ma kuma su tasu goyon baya, sai su yaƙi malaman sunna, wasu su kai ga kashe su, wasu su kai ga kura da dai abubuwa waɗanda sun faru a cikin tarihi. Na? Albidaya wa Nihaya, na'am, na ce Bidayatul Mujtahid ko? Na'am, Albidayatu wa Nihaya. To sai malam yace qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, malamin musulunci wato Ibn Taymiyyah Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi, yace fi ma'aradir raddi ala ahli hadha ar-ra'y min mu'asirihi. Ibn Taymiyyah ga magana da ya faɗi a lokacin da ya zo yana raddi ga masu irin wannan ra'ayin min mu'asirihi, na daga mutanen da suke zamani guda da shi, masu irin wannan ra'ayin da suke zamanin Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah ya musu raddi. To da ya zo raddin ga abin da yake cewa, وأمرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب. يجي أجرين سفا دنجني دا أينهم واتو وانا مدنة دا سكي نتوى براسي أيكي دا سنة وكوكما حديثي آهد واتو سنة كوما واني سنة دوغارا أئرم وانا مسألوني جما جنجمين دا سكي سامونا الإمام ابن الحاجب. وإن ارتفعوا درجة صعدوا الى الصيف العامدي. ان حرفك ان تجا سمك ان سيجد كما سنكوما زواج الصيف العامدي. وابن الخطيب وإلى ابن الخطيب الرازي حتى كما سيجد سنتجا زواج ابن الخطيب الرازي. وان الامامين امان متكلمين ما الامامين احد سنة برنك كلماتي الامام ابن الحاجب. فان على سندهم idan isnadinsu ya ƙara ɗaukakuwa, sa'idu ilal ghazali, sai daga sun yi sama sun kuma tafi zuwa ga ghazali, wal juwaini da juwaini, wal baqillani da baqillani, duk waɗannan mutakallimuna ne. Malam yake cewa wa illa in ko ba haka ba, mutanen nan ba su da wata madogara, domin kuwa fassalafu su malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa, mujmi'una ala qawli khabar al-ahad, sun haɗu akan karɓa hadisin da yake ahad ne, wal amal bihi, da kuma aiki da shi, duna tafriqin bainahu wa baina ghayrihi, ba tare da bambance tsakanin shi hadisi ahad da wanda ba ahad din ba. Malaman farko sun haɗu akan haka. Ashe idan waɗannan mutane masu irin wannan magana suna koyi da malaman farko ne, kun gaba za su bambance hadisin ya inganta kai za su aiki da shi. Amma da ya zama suna dogaro da ire-iren waɗannan mutane ne, waɗannan mutane su ne kullum za su gwada. Matsala kaza ta zo a cikin hadisi ne ya inganta, amma hadisin ahad ne, to tsoron da za su ji in suka goyi bayan wannan matsalar ne zai biyo baya sun faɗi a wata aƙida ta su. To kuma in suka ƙi goyon bayan matsalar sun ga to ga hadisi da ke goyon bayanta, to sai su ce hadisin ahad take musu a hadisi ahad ana aiki ne, sai su ce ba aiki da hadisi ahad. Sai da haka ku dubi irin matakai, wata matsala ce wadda ba ta sun yadda da ita ko kuma afwan sun yi inkarinta, sun yi inkarinta kamar cewar Allah na sama. Idan suka waje sai su gaba hadisi, hadisin nan ya goyi bayan matsalar, to in suka yi inkarinta sun yi inkarin hadisi, to sai su dawo sai su ce shi hadisin ahad ne, shi kuma hadisi ahad ba a aiki da shi musamman a aqida. Tare da cewa fa kun ga kamar wannan matsala hadisan da ke tabbatar da Allah a sama yake ba hadisi ne ahad ba, amma su ne za su mai da su ahad don su samu damar ture su. To in ka zo za ka mu'amalance su na farko da ce musu za ka yi kaza, a'a sai ka ce musu wannan hadisi ne ya aka yi zama hadisi ahad, kawai zai ce maka ahad ne ya aka yi zama ahad. Hadisin yana da hanyoyi kaza, ka karanta Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya, ka karanta wannan littafin za ka ga hanyoyin hadisin sun kai mutawatir. To yanzu ire-iren wannan hadisin shi ne za ka ce wa ahad hadisin ya tabbata mutawatir ne, to in ya rasa yadda zai kuma sai ya ta'awili. Saboda kokarin murɗe ita matsala ita yake kai su zuwa ga inkarin wannan hadisi cewa hadisi ne ainihin wato mutawatir. Rabi'an, malam ya ce na hudu yana faɗin irin yadda matakan waɗannan maganganu ko kuma aƙidoji nasu yake. Intisharul qawl bi radd khabar al ahad fi al qarn al khamis wa ma ba'dahu, yaɗuwar maganar cewa hadisi ahad a ture shi a cikin ƙarni na biyar da kuma ƙarnukan da suka zo baya. Hiya al-fatratu zamaniyya, malam ya ce wannan shi ne lokaci wanda a zamanance allati safara fiha ilmul kalam, wanda ilmul kalam wato mantiki da falsafar yunanawa da suka shigo da ita musulunci a lokacin ne wannan ta samu ƙarfi ta mamaye ƙwaƙwalen musulmi. Wa mantiqul yunan, da kuma mantiki irin na yunan wato greek philosophy, philosophy ilimin falsafa na girkawa. Ala al-ulum al-islamiyya, akan ilmomi na musulunci. Wato ina son kusan wannan ya faru ne lokacin da ainihin aka ɗibo waɗannan ilmomi sai aka shigar da su a cikin kowane ilimi. A cikin ilimin Qur'ani sai a ɗauko falsafa sai a sa, a cikin ilimin hadisi sai a sa, a aqida sai a sa, a tajwidi ko ina waɗannan ilmomi sai aka ba aka sa su. Saka waɗannan ilmomi a cikin wannan karatu na ilmul kalam ko mantiqul yunan wato philosophy shi ne abin da ya jawo daga ƙarshe wannan musiba ta faru. Amma ina son kusa muku wanda mun suka tashi lalata mana addini suna da matakai da suke bi a hankali. Kun ga matakin farko a zamanin Sayyidina Umar aka fara haɗuwa da littattafai irin waɗannan lokacin da aka ci ƙasar Farisa da yaƙi, aka ce an samu ɗakin karatu ƙato wato library yana cike da littattafai wanda littattafan na mantiki ne da falsafa. Ya kake ba da shawara a yi? Sai Sayyidina Umar ya ce ku je ku zuba su a cikin teku ruwa ya haɗiye su su narke su lalace. To an yi wannan ɗin, amma kai ce a zamanin Harun al-Rashid lokacin da ilmomi suka rinka nuna sai aka samu wasu malamai sai suka ce suna ganin waɗannan littattafai bai kamata a ci gaba da mu'amalantar su da yadda Umar ya yi, sai ya ba da ce ya ba da izini a kawo su a zo a fassara su sai a ga me ke cikin su. Hakan aka yi, aka zo aka fassara su kokarin ganin abin da ke ciki, sai aka ga to ai suna ɗauke da wasu ilmomi waɗanda ana buƙatar waɗannan ilmomin su shiga cikin ilmomin musulunci. Misali, yanzu a zamanin musulmi na farko, baka jin ana karantar da su fiqhu, ane musu lacca, ane musu wa'azi game da azumi, sai a zo ana cewa mecece hikimar azumi, mecece hikimar sallah, mecece hikimar ka gane Allah yana sama, ko kun fahimta? Wannan asali falsafa ce, alamun salaf ba ruwansu da Allah. Kai musulmi ne, ka yadda azumi wajibi ne, eh kai ba lahi ne da shi ka gane hikimar. To yanzu in ka kasa gane hikimar da ke cikin yin azumi, me ma'anar shi? Ba kai ba? Sai in ka gane hikimar, to in ka kasa ganewa ka ƙi. Saboda haka malaman farko ba sa duban wannan. To don haka za ka ji a yau har musamman muna karatu da su abin a harbe mu. Sai ka gane cewa ina ne hikimar kaza. Yanzu ne hikimar kaza, to dama ita falsafa ce, ma'anarta kenan hikima. Hikima, what is the philosophy behind kaza? Mecece hikimar, mecece dalilin, yaya za a gane kaza kaza? Sai sa sai da dama za ka ga, in ka zauna a matsayinka na mai addini ko malamin addini kuna tattauna matsala da ɗan boko wanda bai san addini ba, sai ka zauna a lokaci ya kawo maka wani abu wanda yake inkari a musulunci, sai ce amma meye hikimar kaza? Menene hikimar a ce a ɗauki naira 10,000 a bar wa mace gado, amma kuma a ɗauki 20,000 a bai wa ainihin namiji? Sai ce mai hikimar haka? In ka dabar bacce ka kasa bayani, sai ce ka gani wannan ba wani abu bane. Gaskiya ce ga Allah, malamai ku je ku ƙara nazari. Mu ba za mu ce ƙarya bane, amma dai ku ƙara nazari. Ba haka ce magana ba? To lazim ta yadda da abu cikin an gano hikimar shi. To wannan gaskiya shi ne, don haka ga malaman salaf sayyidina Ali a cikin hadisin Abu Dauda da Tirmidhi yake cewa law kana ad-din bil ra'yi la kana asfala al-khuffi awla bil nafsi min a'la. Yace da ba ra'ayi ake addini, da kasan hufi shi yafi dacewa a shafa ba sama ba. Dan ina ne ke taka kasa? Kasa. Amma kuma yace wa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, yace sai dai kuma naga annabi yana shafan saman hufin, ban ga yana shafan kasa ba. Kaga yanzu in dai hikima ce, inda ke share kasa nan ya kamata, amma kaga shi a yadda take aikinta. A farkon musulunci babu ka shigo masallaci ma ka share takalminka, shigowa kawai suke kai tsaye. Amma wata rana da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah, mala'ika ya zo yi mishi ishara da cewa kun faɗa mishi cewa akwai najasa a ƙarƙashin hufin, ya kai da cire ya jefar. Sahabbai suka yi koyi da shi, da aka yi dadda ya tambaye su ya aka yi, suka ce mun ba kawai ne, ya ce a ni ma da najasa a ƙarƙashin nawa ne. Sai ce to shi kenan, daga yau idan ɗayanku ya zo masallaci ya duba ƙasan hufin shi, in ya ga datti ya share, in bai gani kuma kuma ya shiga. Sai da haka ratayar da ibada akan cewa yadda ita aikata ta ko fatawa da ita ko mu'amalantar ta a matsayin daidai, sai in an gano hikimar yin haka, to wannan ya sa da yawa wasu sun kafirce wannan soshi. Ɗauki hadisin ƙuda. Hadisin ƙuda, mecece hikimar da ta sa in ƙuda ya faɗa a cikin koko ko abin sha ko abinci sai a ce a dulmiya shi? A cikin hadisin da ya ce saboda fuffucen shi na dama akwai kaza, fuffucen shi na hagu akwai kaza, ɗaya fuffucen na ɗauke da cuta, ɗaya na ɗauke da maganin cutar. Abinda za ka ce, idan yanzu ƙudan ya faɗa da ran shi ya tsoma ita cutar, a lokacin da kai kuma ka sake danna shi a ciki, sai hadisi yake magana a kan to danna shin da kai shi ne ya ciro wannan cutar. Yanzu idan wanda yake aiki da falsafa ya zo sai ce a sanda ya faɗa ɗin ba ya faɗa da cutar da magani ba, in haka ne ba ka ganin cewa ta isar ta yi ta isar maka daga sai ka sake danna shi, tunda ya faɗa ya tsinduma ciki? Ka ga kenan ne cutar ta faɗa ko maganin ya faɗa, dan haka kawai sai ka cire ka jefar. Ko kuma ya ɗauko maka wata ƙa'ida ya ce maka ba ka ganin cewa faɗawar da ya gaba ɗayan shi
cutar ta gurbatar da maganin? Ko kun gane? To duk irin kawo wannan irin tunanin akan nafsi ko shine asalin ake kira da falsafa. Sai san kana shiga wani website na ƴan Najeriya, Nigerian Muslim menene network menene kaza kaza. Sai ka an taɓa yin wani gidar haka ya kusan shekara biyar. Ana sa miki bakin duk abin baki ni dai kallo nake kawai. Dr. Ahmad Gumi, Dr. Bashir Omar Ali, Dr. Sani Rijiyar Lemu da Dr. Abubakar Birnin Kudu. To amma shi Abubakar Birnin Kudu a ƙarshe shi ne ya ɗauki ragamar magana. Tsakanin shin philosophy, falsafa, tana da wani amfani ko ba ta da amfani? Sai Dr. Ahmad Gumi ka ce tana da amfani. Ba ma zai yi ba ka a musulunci a yi karatu ko a yi wani abu, gaba ɗaya suka yi ta. Doktar kenan shi, duk inda aka yi haka to shi kuma haka zai yi. Su kuma gaba ɗaya suka haɗu cewa ba za a iya inkarinta kaf ba, ba kuma za a iya ɗaukanta gaba ɗaya ba. Amma kuma ba za a iya cewa rashinta ya jawo musulunci wata asara ba, domin annabi ya karantar da musulunci sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai sun karantar, tabi'ai sun karantar da musulunci ba tare da ilimin falsafa ba, kuma baka isa ka ce musuluncin sa na kasar ko ba. Daga ƙarshe ƙarshen rayuwar tabi'ai ne abin ya fara tahowa. Sai da haka akwai inda za a iya amfani da philosophy, akwai kuma inda ba za a iya amfani da shi ba. Shi ne a ilmomi na rayuwa, to ana buƙatar philosophy ya shigo ciki. A ilmomin rayuwa shi ne yanzu torchlight ce ka fito da daddare, ina ya kamata ka kunna ta takalla gaban ka, ya kamata sai kai kana yin biyu ita kana haska baya, ka ga mai amfaninta. To yanzu hikima ko falsafa ta karinka haska torchlight gaban ka shi ne mai tana haska sa maka inda za ka bi. Misali ne na kwafi sauki a nan, amma yanzu ka ce Qur'ani in ana son a yi mai kyakkyawar fahimta sai an hada da ilimin falsafa, hadisin ana son a yi mishi kyakkyawar fahimta sai an hada da ilimin falsafa, fiqhin ana son a yi mai kyakkyawar fahimta sai an hada da ilimin falsafa, lughal arabiya sai abin da za a yi maka tambaya shi ne kyakkyawar fahimta da kace kana nufin kenan annabi da sahabbai ba su yi musu kyakkyawar fahimta ba? Ko kun fahimta jama'a? Don haka gaskiya saboda Allah ilimin addini ba shi da buƙatar waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Shi yasa wannan abu da Sayyidina Umar ya faɗi ga kalmar da ya ce cewa yayi waɗannan tafai na falsafa a je a narka su a ruwa. Idan littafan suna ɗauke da alkhairai ne, sai ya ce ba na buƙatar alkhairan da suke cikinsu. Saboda Allah ya gabatar da mu da Alƙur'ani da ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan waɗannan littafai suna ɗauke da sharri ne, dan menene musulmi suna da alheri na Ƙur'ani a wurin su, za ku kawo musu sharri su hada da shi. To kun ga Khawarij, Rawafid da Mu'tazila da Jahmiya da Mu'attila da duk wasu waɗanda ake ta fama da su suna kafirtar da musulmi akan musulmi, sun tsaya a doron nan sun Qur'ani da hadisi, ba su bayyana ba sai da ilimin falsafa yake. Shi yasa idan ka karanta Nuniya ta Qahtani, subhanallahi, bai yi wa falsafa da mantiƙul Yunan bai yi musu sauƙi ba. Ibn Taymiya ya yi littafi shi ma yana raddi akan ainihin mantiƙul Yunan. Al-Imam Suyuti ma haka. Asali wato za ku ga komunan yanzu muna zaune lafiya, yanzu ka kawo tunani na philosophy shi kenan, yanzu nan sai gaba da sauran zaman lafiya. So da za ka ce to ai in ka ba shi ne za ku ai ka ba, to daga ka ba shi ne ko ka ba nan shi ne ka ba ka ba, sai ka zuka cewa ne ya kafirta. To tun da ya kafirta sai a tsaye mishi da haddi, to ya za a yi kawai sai a kashe shi kenan, sai ka ga Allah ya kiyaye. To malam yake cewa wannan lokacin da irin wannan aqida ta yaɗu ta cewa ba a yadda da hadisi ba sai mutawatir, ba a yadda da ahad ba, kuke ta yaɗu ne a zamanin da
wannan ilimi na kalam da mantiqul yunan ya ainihin shigo wa mamaye ilimin na musulunci wala kaseerun min ulama'il umma fi tilka al-fatra min az-zaman, kuma wannan ilimin ya mamaye da yawa daga cikin ainihin malaman al-umma ainihin wato wannan zamani. Fa afsada zalika al-mantiq wa ilm al-kalam aghlab al-ulum al-islamiyya, sai wannan ilimi na ainihin ilm al-kalam da kuma wannan ilimi na ainihin wato mantiki sai suka barnata da yawa daga cikin ilmomin musulunci. Wala adalla ala zalika min anna al-waqta alladhi saytara fihi ilm al-kalam wa ilm al-ilm al-mantiq wa ilm al-kalam ala al-umma والذي يبدأ من بداية القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع تقريبا هو وقت جمود الأمة الإسلامية فكريا وعلميا. ما نعيشي باسينا إليني با دكشي وياك ما تكفتك لوكة بيانا إلمي نمنتك إذا علم الكلام سكا ماما يا الأمة وان بيانا يافاراني أفرق فرق وانقرن مدير har zuwa ƙarshen ƙarni na bakwai na hijira, shi ne lokacin da al'ummar musulunci suka daskare a wajen tunani da wajen ilimi. Ko kun fahimta jama'a? Fikriyan wa ilmiyan. A daidai lokacin sai ya zama ilimin ya samu musulmi. Ko kun fahimta? Sun zama wata buɗaɗɗiyar gona ce ga duk wata ɓarna ta shige su. Allah ya sa kun fahimta. Ma'ana musulmi a lokacin sun yi bacci. Mutum ne ya bacci na kwana uku jama'a, sai ya farka ba abinci a gidan shi, me za ka kawo mai ba zai ci ba? To musulmi sun yi bacci, sun narke ilmomin musulunci, sun manta da su, sai kuma ga wani abu kawai daidai lokacin da zai wayan musu da kai, shi abin sai zama yana ɗauke da guba. Shi ne sai malam yake cewa ai ba sai na yi nuni ba, shi ne wala adalla ala zalika min anna al-waqt alladhi saytara fihi ilm al-mantiq wa ilm al-kalam ala al-umma, yake ba fa sai maka nuni akan cewa lokacin da wannan ilimi na mantiki da ilm al-kalam suka mamaye al-umma. والذي يبدا من بدايه القرن الخامس الى نهايه القرن السابع yace wanda wannan mamaya ta faru ne daga farkon karni na biyar zuwa ƙarshen karni na bakwai takriban kusan haka, huwa waqtu junudil ummati alislamiyya fikriyan wa ilmiyan, shi ne lokacin da al'ummar musulunci suka daskare a wajen tunani da wajen ilimi. Idan baka san wannan zamanin ba, kawai ka san wannan zamanin kakka wahala. Yanzu musulmi a duniya fikriyan wa ilmiyan a daskara suke. Yau shekara nawa laban da kaji an ce ga wani musulmi ya kirkiro wani abu? Abu na farko da ya same mu shine abba'a. Abu na farko da ya same mu shine abba'a. Rauni. Idan aka ce rauni a nan, abinda ake nufi da shi jama'a, ana nufin halin da al'umma suka samu kansu na ci baya game da abu na farko addini. Abu na biyu siyasa. Abu na uku tattali. Abu na hudu haɓaka harkokin rayuwa, social aspect of life. Idan kuka dubi waɗannan abubuwan a yau a addinance, dubi yadda addini yake a wurin musulmi, yaya addini yake a wurin musulmi a yau? Addini shine haja mafi ƙarfi. Ɗan kasuwa addini ya fi damun shi, ma'aikaci siyasa addini ya fi damun shi, ɗan siyasa addini ya fi damun shi, mata aure addini ya fi damun ta, ka duba ka gani. Inda kake gane ma'aunin rauni ɗin kenan, menene ya fi damuwar mutane? Wannan
raunin da muka samu a addini da siyasa. Siyasar duniya kaf din da yau ba a hannun musulmi take ba. Sannan sai ka dawo tattali, sannan sai ka dawo yadda rayuwa take. A yau ne musulmi zai sanya sutura ta musulunci, amma a wuraren da koda shi ne babba a wurin in yaje sai ya biya kuɗin. Da ba a naɗa ka kana musulmi minista, ka naɗa ka minista irin ministocin Sardauna sun ribadu da sauransu, su Shatima Bukar da sauransu, ka je daga manya-manyan riguna suke sawa da manya-manyan rawunna, har in ka zo majalisar Sardauna baka sa rawani ko da irin na mai abuwa ko irin na hakimi ba, sai ka tsargu. A wannan lokaci ne mawakin Sardauna yake mishi waka, yana cewa ubangijin ministoci da sarakuna, ubangijin ministoci da sarakuna. Hausa ce ba kuskure ba ne, ba Allah yake nufi ba, ubangiji mai gida dan saraki ne ba, ubangijin ministoci da sarakuna shi ne. Za ka je ka ga majalisar ne da sarakuna da ministoci kowa da rawani, shi kuma Sardauna da rawanin da ya fi nasu da katuwar alkyabba a lokacin izza kenan. Dan haka su Theophilus Danjuma a lokacin Arnani suna nan a cikin majalisar, su Sunday Awoni Arnani suna nan a majalisar, amma da za ka gane su ba, don su ma dole sai sun sa babban riga, sai sun sa rawani, duk suna cikin gayyatar wajen Sardauna. To amma ya faru tsarin da cabinet din aka rusa su Sardauna, sai al'amura sai suka juye mana. An naɗa wani abokin mu minista, ustazu ne sosai, ɗan gwagwarmaya tun ana na Edo, amma dole ya sassa bage mu shi har muna magana da shi. Yake cewa in aka zo taro za a yi magana guda da addu'a, yake sai a yi ta lalibe shi, ba wanda ba ko kallo na ma ba sa yi ba, ba su san shi a matsayin malami ko ustazu ba. Saboda me? Ya ɓoye identification. Amma har zuwa ranar da ya je majalisar tarayya wajen kare kanshi da tambayoyi da za a yi mai jarabawar zaben minista da ɗagaggen wando ya je, amma daga baya ya ce wallahi dole ya je aka ɗinka mai dogayen wanduna waɗanda shi ma yake takewa kamar canta ba. Me ya sa na faɗa haka? Shi ne yana ɓoye kanshi ɗin saboda na ƙasa ne yanzu, amma fa minista ne a ma'aikatar shi. Amma na ƙasa ne yake gani ya bayyana cewa shi ne siffa ta bani. Sannan dan girman Allah ku duba jama'a, duk ƙasashen duniya da kafirci ya fi ƙarfi a kowane yanki na duniya, tun daga Afirka, Amerika, Ingila, ƙasashen ko'ina Asia suna Islamic banking a wajen harkar tattali. Suna Islamic banking a wajen harkar tattali. Amma Najeriya al'umma ce za a yi duk iyakar munafukai da kafirai ta tashi. Amma fa shi Islamic banking fa ko ɗaya ba baban abu bane ga wanda ya karanta tattali. Ha, dama akwai interest free bank, dama akwai tsarin banki wanda yake babu riba tintini. A ƙarƙashin wannan ne Islamic banking ya shigo ciki. Sai sa na ji daɗin gwamnan mina da tubaban gida Aliyu a ranar da yake yake ce ina ganin ba wani abu da yake sa musu da hankali ba. Over the word Islamic, Islamic din da aka ce kawai shi ne ya sa musu da hankali, ita ba haka ba. Dama wannan system din akwai shi, shi kanshi baturen a tsarin nashi akwai tsarin da yanayin aikin banki ko yanayin wanda babu riba. To hakikanin al'amari abinda yake faruwa jama'a, raunin da ya same mu game da addini, siyasa, tattali da harkokin rayuwa, wanda mu a wurinmu dukkansu waɗannan addini ne, kun fahimta? Shi ya kai zuwa ga me? Shi ya kai zuwa ga musulmi suka ainihin lalace fikriyan wa ilmiyan. Don haka musulmi da iya waye
ba tunani yake akan yau menene zai mu ci gaba ba, kai abin da yake tunani to sai ka dora mana tunanin kristoci a lokacin da kristoci suke cikin halin da muke ciki a yau. Kristoci a duniya sun taba zama a irin wannan halin. Waɗannan kiristocin lokacin su ne suka tsara wannan addu'a, our father who art in heavens, hallowed be thy name, thy kingdom come, give us this day our daily bread. Duk addu'ar gaba ɗayanta in aka gama ta kaf abinda ake nema Allah ka bamu abinda zamu ci. Ku duba da kyau ku gani musulmi yanzu suna da buƙatar da ta yi ta cinye da na gobe, ba ka daga da kai kai zai ce na masara muke nema, na masara. Masara ta yi wuya. Wato Allah ya sa kun fahimci me nake nufi. Kiristoci lokacin da suka zauna a lokacin rauni, misali yanzu ba muna da 'yan gudun hijira a nan Kaduna daga zangon Katsina, ina ne aka zo aka tara su ba? Ka je ka same su ka gani me suke lissafi a kai, kawai me za su ci. Da haka in ka zo da burodi mota guda Abuja za su sau da liman da mata aure da kowa ana rubuci, kawai abinci ake ci. To daga lokacin da ya zama tunaninka shi ne mai zaka ci ko, to shi ne ake nufi raunin rayuwa. Amma daga lokacin da ka fi ƙarfin abin da za ka ci da abin da za ka sha da motar hawa da gida da kaza da kaza, to a lokacin ne za ka fara tunanin to me ne ya kamata kai a duniyan. Saboda haka gaskiyar lamari tunanin musulmi ya daskare, iliminsu ya daskare, sai suka koma kawai abinda ake nema kawai me za a ci, kawai me za a ci. Dan haka za ga mutum mazubawu jiga sai ya wuce ka ya san ka bai maka sallama ba, in ka kira shi kai mishi magana sai ya ce kai hakuri ban ganka ba, ba wulakanci bane bai ganka ba. Ko ka haɗu da mutum ka ga ba ba sa cikin fuska, wani ba ka gane ni bane ce na gane ka, ce lafiya, ce a lafiya kalau. Allah yake karabi da shi ya marmaza yana da inda zai samu masarati a biyu sai a samu a kwankwasa a ci. Ka je ka ga yadda mutane suke narka-narka a ƙasashe irin na Saudi Arabia, sai ana mamaki ba ƙirar su kenan ba, a Laraba ba siraran mutane ba, a'a wannan sirantaka da kake gani a jikinsu ta ba yunwa ce da rashin kwanciyar hankali. Duk wanda yake ya koshi za gan shi da wahala ya ci gaba da wannan sirantaka da kake gani irin tasu ta Laraba da sauransu. So da haka abin da yake so nuna mana kun ga wannan maganar da malam yake yi da yake cewa da tunani da ilimi a lokacin musulmi su daskare, sai ce wa huwa waqtun tisharu bid'a, wanda shi ne lokacin da bid'o'i suka yaɗu, wantifashin batil, sannan kuma duk wata barna ta munana, intifash daga fahasha, fahusha, alfahish, alfahsha, an gane wantifashi albatul da kuma barna ta haɓaka ta ƙara dagalgalewa, wa ahalihi da kuma su maɓarnata ɗin, min batiliyati na daga batiliya, ƴan batiliya su ne waɗanda suke da aƙida ta zindiƙanci, suke ɓoye saɓanin abinda yake shi ne a zuciyarsu. Amma me ye bambancin batiniya da zindiq? Mun kawo bayani dangane da zindiq rannan cewa munafiki tuni munafiki wanda shi kanshi bai san hanyar da zai iya gyaruwa ba ko da akwai shawarar gyaruwa, saboda ya narke cikin munafinci. To batiniya kuwa su ne waɗanda duk abinda kake gani a musulunci to aka san haka suke gani. Shi ne in aka ce sallah, to su ba su yarda da wata ibada mai ruku'u da sujuda a matsayin sallah ba, sun ce ma'anar sallah kawai addu'a. Na ka ce hajji sun ce ziyarar kabarin wasu mutane da kasan sun yi rayuwa mai kyau, ka rinƙa ziyarar kaburbukansu shi ne hajji. Na ka ce azumi sai su ce kiyaye baki daga faɗin maganganun banza da kuma cin haram. Saboda haka batiliya su Ibnu Arabi waɗannan duk ƴan batiliya ne, su Hallaj waɗannan duk ƴan batiniya ne, wato waɗanda suke cewa shari'a tana da zahiri tana da batini. Don haka in ka ce mishi shan giya haramun ne, sai ce maka gaskiya ne, a addinin annabawa kenan sai ce amma shi yana bin batiliya ne to wani iri ne batiliya batiliya sai ce shine addinin da waliyai suke bi sai ya dauko maka misali ya ce ka dubi Khidr ka dubi Musa wannan annabi ne wannan wali ne Musa annabi ne Khidr wali ne dubi irin shari'o'in da suke yi Musa yana ganin abin da Khidr yayi ba daidai bane a lokacin da shi kuma Khidr fa ya san daidai ne daga ƙarshe sai Musa ya gaza haƙuri game da abubuwan da yake gani na barna ne daga Khidr sai da Khidr ya fassara mai sannan sai kuma Musa ya gane to kaga ita kanta gina magana cewa Musa annabi ne Khidr wali ne kuskure ce dukansu annabawa ne ɗaya kenan kuma duk abubuwan da Khidr ya aiki da su ba abubuwa ne waɗanda suke a ɓoye ba sai dai zurfin ilimi da sanin da Allah ya yi wa annabi Musa ne bai kai kansu ba kuma dama Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd anan Khidr ya samu wannan falalar ya san wasu abubuwa don haka da ya fassara wa annabi Musa sai ce zalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra kaga fassara abubuwan da ka kasa hakuri ƙarshe kuma sai ya ce me wama fa'altuhu an amri a sai da ya fara faɗin haka wama fa'altuhu an amri ban yi da umarnin kaina ba amma da umarnin Allah ne to kaga su anan da suka ɗauko wannan ayyuka sai suka ce annabawa suna aiki ne da ainihin shari'a waliyai kuma suna aiki ne da haƙiƙa wannan haƙiƙa ɗin ita suke kira batili don haka mutum zai gama ce ya yi zina da ita in ka tambaye shi me yasa sai ce kana ganin akwai laifi ne sai ka ce eh sai ka jawo aya ka jawo hadisi sai ce maka to shari'a kenan yadda Allah ya saukawa annabawa sai ce to amma shi da ya zina da ita din shi haƙiƙa yake bi in ka ce mai haƙiƙa sai ce kana tunanin akwai wani wanda ke sa ɗan adam ko ke kaddara wa ɗan adam ne wani abu ba Allah ba sai ce to kaga haƙiƙanin abin da ya aikata na zinan daga waye daga Allah ne to shi ne haƙiƙa kenan to kai kuma kana bin shari'a dan haka sai ce kada ka fito duk abin da kaga malamin ka yana yi wanda ba daidai ba kai magana haka sai ce in ka ga wata mace ta shigo wurin malamin ka in ka fara jin sukur-sukur ta ki ta dora musu ruwan dumi kawai malamin wankan janaba kafin lokacin sallah ma'ana wata mace ce da ba matar malamin ka ba ce ka ga ta shigo wurin malamin ka sai ka fahimci yanzu malam na zina da ita to kar ka ce a'a ba daidai bane ko ka zata ba a'a kai ne ɗalibi kake aiki da shari'a shi malam da haƙiƙa yake aiki tashi ka yi biyayya ma ka ɗora ruwan ɗumi kawai ko kuna fahimta abubuwan nan in kuna son ganin waɗannan abubuwan a aikace ku karanta littafin Abdulwahab Sha'rani At-tabaqat al-kubra duk ya kawo waɗannan abubuwan yace wata rana wani babban malami ya miƙe sai ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alayhi salatu wassalam sai mutane suka ce kafar sai suka bi suka kashe shi sai yace ka gani amma gaskiya ya faɗi cewa ya ashhadu an la ilaha lakum illa iblis ina shaida ba ku da wani abin bauta sai iblis sai aka je aka kai wannan fatawa wurin wani babban shehi wanda shi ma mai zurfin karatu ne irin na wancan da aka kashe sai yace kaza zuwa lokaci kaza faɗi irin laifukan da kai wannan ya faɗa wannan sai ce to kunna yanzu waɗannan laifukan da kuka aikata Allah ne ya ce ku ya ce wa yasa ku iblis sai ce to kun ga iblis kuke bautawa shi ne wannan malamin yace ashhadu an la ilaha lakum illa iblis kuma alaihi salatu wassalam to tambayar mu yace ce alaihi salatu wassalam inda yana faɗi ne da nufin cewa su masu bautar shedan ne iblis ai da ba zai ce alaihi salatu wassalam ta mun haka suke to waɗannan batiliya jama'a akwai su a cikin sufaye da yawa akwai su a cikin ƴan shi'a da yawa daga cikin sufaye batiliya su ne su Ibn Arabi su Ibn Arabi wanda muka kawo a bayan da yake cewa wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa ma Allahu illa ra'ibun fi kanisati, wani lokaci yake cewa fa inniya tauran fil kana'isi rati'u wa inniya tauran fil masajidi rati'u idza kuntu fi hukmi shari'ati tabaka ba sai fa inniya fi hukmi haqiqati zahir ba'd ta'ud. Yace wani lokaci za a ganna a coci ana tafiya ana rawa muna service, wani lokaci za a ganna a ka'aba ana ruku'u da sujuda ana tawafi labbaika allahumma labbaika. Yace wani lokaci kuma za ka iya gani na ina bautar gobe, wani lokaci yace za ka iya gani na a wurin yan holewa. Yace to idan ka kalle ni a shar'ance za ka ce ni ne sabon Allah ne. Yace gaskiya ne dai a shar'ance ne. Sai yace amma kuma a haƙiƙa fa to ni ne bin Allah ne, don waye kai ni coci Allah, waye kai ni masallaci Allah, waye kai ni gunki Allah, waye kai ni wurin tsamiyar na tsumburbura duka Allah ne. Don haka wannan ita ce cikakkiyar biyayya ga Allah. Sai yace addini bidinul hubbi, yace ni addini na addinin soyayya ne da haɗin kai. Anna tarakkabat, duk inda ka rauka addini ta kaɗa to duk muna nan a ciki. To jama'a waɗannan su suka kawo wa addinin musulunci rudani. To in ka je ka karanta Ibn Arabi din nan zaka ga a daidai wannan karni na biyar a wannan lokaci suka rayu, al'ummar musulunci bata taɓa samun kanta a cikin rudani irin daga karni na biyar, lokacin da su Ghazali da waɗannan su ainihin Amidi da makamantansu ba a taɓa samun rudani irin haka ba, domin falsafar da aka ji aka faso ta a zamanin sharrin ta ya fara bayyana. Ko kuma ta yanzu misali idan kai ba Sokoto ne ka taso daga ƙasar Sokoto ka zo cikin garin Zaria har ka mutu Sokotanci za ka rinka yi, amma bayan shekara 50 ƴaƴan ka fa zazzaganci za su rinka yi. Ka ga ashe wannan hijirar da kai yanzu ba ta bayyana a jinin ka ba sai bayan wajen shekara 50 ko 100, sannan ne aka daina jin ɗanɗanan Sokotanci daga bakin ka ko daga zuriyar ka, sai kuma aka ji sun fara lahaja zakzakiya. Idan kun gane wannan haka abun yake, a lokacin da aka fasa littattafan aka karantar da mutane, su mutanen da ake karantarwa sun san hadarin littattafan kuma suna yin abubuwan suna lura da su da malamansu, amma tafiya ta tafiya ba shikenan. Yanzu kun gada jami'ar Islamiyya ba a karantar da mantiki, amma daga kamar shekara 10 tun dai daga wajen bayan September 11 shikenan sai taman diki an sa. Duk yadda malamai za su yi waɗanda za su iya, ina abin ya fi ƙarfinsu, kawai wani karar ne min al-fawq, daga sama ne kawai, kawai dole a karantar da mantiki. Saboda a wancan lokacin ana son ne kawai a karantar da samfarerar ilimin da magabata suke da shi, an san duk alheri ya taƙaito a nan. Kuma ba wani abu wanda in aka gama karantar da kai ilimin salaf za ka waye gari ka yi musun ka yi asarar shi saboda ba karantar da kai ilimin mantiki ko falsafa ba, babu. Dan in ka ce akwai sai a ce to yanzu wace asara wanda rashi annabi da babu ilimin mantiki da falsafa sallallahu alaihi wasallam. Amma lokacin da suka samu kansu a wannan halin sai ba shi an danne waɗannan ilimomi na falsafa da mantiki da sauransu. Ba ko a library ba a jaltafai da suke maganan mantiki da falsafa a jami'ar Islamiyya, sai dai littattafan da ke raddi a kai kamar littattafan Ibn Taymiyyah da sauransu. Amma a yanzu sai ka ga littafi mujalladi 20, mujalladi 15, mujalladi 7 na falsafa ko mantiki an kawo, dalibai su ci gaba da bincike a kai. Allah ya kyauta. To shi ne malam yake cewa wa huwa waqtun tisharil bid'a وانتفاش الباطل واهله من باطنيه ومتفلسفه ومتصوفه. wannan zamani shine zamanin da bid'a da ainihin wato barna suka yadu, da kuma ɗan bid'a da mabarnata daga batiniya da masu falsafa da masu sufanci. wa hadha alwaqt huwa alladhi istaghallahu a'da'u al-umma, wannan lokacin shine lokacin da makiyan wannan al'umma suka yi istighlalin shi. Asalin istighlal mugun amfani, suka munana amfani gare mu, su kuma ya zama musu amfani ne kyau. ina fata an gane tagallahu a'da'ul umma min as-salbiyina wal maghul da salbiyin sune kristoci salibiyin wato masu da ta cross wal maghul da magulawa tani sune za ga su irin mutanen Chinese din nan da ɗan Mongolia da ɗan mutane ne za ga su ɗan gujil amma fitinannun mutane ne fa hajamu alaiha sai suka amkawa al'umma musulunci wa ataahu bi khilafatiha ko sai suka ainihin wato mamaye khalifanci na ainihin wato al'umman musulunci ولم تستيقظ الأمة من ذلك الركود والجمود ومن إرم برق ساوى ومن إرم دسكريوى الأمة بصفتك دقشيبة وتنقب غبار المنطق وعلم الكلام إلا على يد تلك المدرسة السلفية وتنفض غبار المنطق al'umma ta kakkabe nasaba kakkabewa al'umma ta kakkabe kurar mantiki da ilmul kalam illa ala yadi tilkal madrasa as-salafiyya sai a bisa hannun wannan makaranta ta salafiyya as-sa'ira wadda ta tafiya ala manhaj ahli sunnah wal jamaa a bisa tafarkin ahli sunnah wal jamaa ahli qurun al mufaddala wato mutanen da suka rayu karnukan farko تلك هي مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وانا اتتي مكرنتر ابن تيمية وتلاميذه وكما اينهن الماجرينشي ناسا قداني اصلين فمكرنتابا ويجيني اروانا لمكرنتابا دان كان متعبسي كسكولي جيني اروانا باشيني مكرنتابا ثاني سيني مكرنتا اني من مالمان طالبان سيني مكرنتا dan haka zaka cewa ka kafasha da duk inda almajiran ibnu tayyiba suka rayu ba za ka taba ganin wani aji ko faya daya ko kuma wani kufai ba za ka ce maka nan ne makarantar ibnu tayyiba kake ba babu wannan ashe kenan in kuka fahimta idan kuka halin gini irin wannan ku yi kar ya hana ku tsara makaranta ko faya domin daga nan da al'umma suka ce sai sun samu halin da za a gina makaranta na zuri secondary jami'a sannan za a fara wani aiki ne mai nisa ne Allah ya tabbatar muku da shi ashe gini ba shi ne makaranta ba don kuka ɗauka to wannan makarantar ya kamata a je a ga waɗannan irin azuzuwa take da su makaranta ce a mallatai da ƙofar gidaje da zauruka kawai ta makarantar amma kuma ka dubi irin kitakin littattafan da aka rubuto daga makarantar amma baka taba jin cewa makarantar tana da ɗakin karatu ko da kwaya guda ba sai da aka abin da sai in cire na tunani ba ina cewa gina makaranta laifi ba ne amma abin da nake so ina son ka gane makaranta ideologiyar ita ce makaranta tsarin shi ne makaranta kawai kenan yanzu idan da kai da matarka dukkan ku malamai ne sai kuka haifi dan ku kwaya daya kai ka karantar da shi ita ta karantar da shi har ya kai shekara 30 aka yi mishi aure ba wanda ya isa ya ce bai makaranta ba domin kun ga wannan tunani na cewa gini shi ne makaranta shi ya rikita mutane a yau sai a ce to ina yi makaranta ina certificate din shi a matsalar ita ce yana da karatu kaga tunisha ta yi kora wannan magana da yake cewa mutane su ne kasuwa ya ce kura ba na da tarin rumfuna ka je ka ga kasuwar da an yi mata rumfuna guda 100 amma kashi ake yi amma sunanta me kasuwa amma wata mata tana nan tana toya waina da miya a kofar ɗakin ta amma ta je hajji tana kai mutane Makka da wannan abin nan yanzu nan ba kasuwa ba ne to in ka dauka sai ran da aka yi rumfa aka sa wurin cin abinci da fridge da ma'aikata da uniform ka dauka nan ne restaurant ka bata wa kanka lokaci, ga wata can a kofar ɗakin ta ne take da restaurant din. So ina son ku gane ashe nizam, in aka samu malami aka samu ɗalibai, malamin yana da ilimi, yana shirye karantar, yana da ilimi, a shirye suke su koya, an samu makaranta. To abinda nake so in nuna muku, wannan makarantar ta Ibn Taymiya, tarihi ya tabbatar da cewa ba wata ginanniyar makaranta ba ce, a masallaci ne da zaurukansu da sauransu a nan suke karatu, a nan suke karantarwa. Amma wannan makarantar ita ta fitar da bijimin malami irin Zahabi, da gwarzo irin Ibn Qayyim, da hamshakin masanin tarihi da ilmin rijal irin Mizzi, suka rubuta littattafan da a yau kana buƙatar sai ka samo babbar mota za ta iya kwashe su. Amma an kace to tsarin karatun shekara nawa ne suka yi JSS kaza suka yi kaza, babu. Saboda haka ina so a nan kenan in kun fahimce ni da kyau, kowa ya cire baƙin cikin cewa ni ban sa ɗana a makaranta kaza ba. Duba ka ga me kake da shi na ilimi, wannan abin zauna ka fara tattalawa wannan yaron ka gani me zai biyo baya bayan shekaru. Shikenan ya samu ilimi, shikenan ya yi makaranta. Naka ce ai na yi makaranta sai a ce a gidansu, to sai ka je wani cika da Allah karatu a cikin gida kuma hawa wani abin arziki ne. Dan Hodiyo kakar shi Ruqayya ce take karantar da shi da uwar shi Asma, su suka ringa karantar da shi. To abinda malam yake cewa wannan kura ta mantiki da falsafa, musulmi ba su samu kakkaɓe jikinsu daga ita ba sai a bisa makarantar nan ta salafiyya. To kaga kuma nan karkata an ce makarantar salafiyya, ka ɗauka wai su Ibn Taymiya sun zauna ne sun rubuta ƙaton allo irin yadda muke yi a sa kaza 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 salafiyya, a'a. Wannan ma idan abin da ke rubuce a Allah ba haka yake a ciki ba, ƙarya ce. Ya kamata ku gane, so duk a sa wani darul hadisi salafiyya, markazu salafiyya, menene menene salafiyya, ba nan take ba, ba girin girin ba temai. Ana karantar da ilimin da manhajin da karatun salafiyanci, ko ba ku sa wannan sunan ba ya tabbata. Kun fahimta? Don karka ga an ce almadrasatu salafiyya, wata ran sai ka gina makaranta kai ma sai ka ce sunan makarantar ka almadrasatu salafiyya saboda sunan ta Ibn Taymiya kenan, a'a. Nan larabci ne malam yake kawai, yana nuna ita makarantar ne, ba wanda ya san sunan makarantar, amma aikin makarantar ne ya bayyana aka gane iri kaza ce. Kun fahimta jama'a? Saboda haka a nan da yake cewa musulmi ba su samu kakkaɓuwa daga wannan ƙura ba illa ala yadi tilkal madrasati salafiyya, sai a bisa hannun wannan makaranta ta salafiyya, as-sa'ira ala manhaj ahli sunnati wal jama'a, makarantar da ta gudanu a bisa tafarkin ahli sunna wal jama'a, ahli al-qurun al-mufaddala, wato su ne mutanen ƙarni mafi falala din nan. Tilka hiya madrasatu Sheikh al-Islam Ibn Taymiya wa talamizihi, wannan ita ce makarantar Ibn Taymiya da almajiran shi. Haka ake al'amari, wanda biya bi malami a bisa manhajin da ya to shi yake cewa almajirin shi. To ita da'awa kawai haka ake kasauta ta, shi yasa kullun in shi wai sai sun kawo wasu mutane a musulunci wajen aikin musulunci da ilimi masu suna ahlul baiti. A musulunci ba a san bambancin ahlul baiti da as-sahaba ba wajen musulunci da harkar ilimi. Na haka biyo ne yake tambaya sahabi ne yake tambaya a ne ku mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, ko annabi ya ware ku da wani karatu wanda sauran mutane ba su da shi? Ya ce babu. Qur'anin nan dai da ka sani shi ne mu ma ya biya mana. Ya ce sai kuma waɗannan hadisai da Aliyu ya fito da hadisan, sai aka ji hadisan ma kowa san su ba wasu, ya ce su kenan.
idan kun fahimci wannan abinda nake so in ce shine malami ba a cewa malam wani da ƴaƴan shi a'a dan kasuwa ne yake cewa alhaji wani da ƴaƴan shi amma duk malami haka ta ce malam wani da almajiran shi su ne suke tafiya ka amma malami kuma malam wani da ƴaƴan shi a'a to kar ku ce malami tun farko ku cire malam ku dora alhaji domin su ɗaliban malami ma'ana su ne waɗanda suke kaman kofi su ne kaman foto star na shi malami a ƙarƙashin wannan ita makarantar Ibn Taymiyyah da shi Ibn Taymiyyah da almajiran ne suka raya makarantar saboda kamar yadda na taɓa gaya muku makarantar kowa ya amfana da kowa kuma kowa ya amfana daga ɗan uwan shi da haka ka zo makarantar sai ka kasa gane bayan Ibn Taymiyyah wowa ke sama da wani domin Imam Zahabi in ya zo yana tarihin Muzzi sai ka ji ya ce Muzzi malaminmu ne Muzzi in ya zo yana tarihin Zahabi sai ka ji ya ce Zahabi malaminmu ne idan kai ka tafi kana tarihin Muzzi idan baka karanta tarihin Zahabi ba sai ka tafi kana ta cewa ai Muzzi malamin Zahabi Zahabi almajiri shi ne kana kallon abin binazara duniya cewa Zahabi yana ƙasa da Muzzi randa ka tafi kuma kaje ka karanta tarihi Muzzi shi kuma menene zai faru Zahabi shi kuma sai ka zo kana ganin cewa shi ainihin wato malamin Muzzi ne amma abin da yake faruwa shine Ibn Taymiyyah yana amfanar da su ga daya sannan cikin su wane ne iya kaza to ya tara su wane ya karantar a cikin su wane da aka tara aka karantar su ma kuma wane ya iya kaza shi ma kuma sai ya tara su wane sai ya karantar da su ina fatan kun gane wannan su ne abubuwan da suka hada makarantar Ibn Taymiyyah din da almajiran shi shi yasa ba makaranta ce da Ibn Taymiyyah ne malaminta ba kadai na'am shi ne overall shi malamin kowa ne a ciki to da suka dauki wannan tarbiyar shi kenan me ya biyo baya sai addinin musulunci ya sake haskakuwa da hasken da daya ainihin disa shi wadhalika fi nihayati al-qarn as-sabi' wannan ya faru ne a ainihin wato karshen karni na 7 وبداية القرن الثامن من الهجرة دوكما باركوان اينهن قرن نتقص ناينهن هجرة وقد كان من اكثر العلوم الاسلامية تأثرا بعلوم بعلم الكلام علم اصول الفقه حقيقة علمي دقا تكين علم من مسلم تدي في تأثيرا توا دا علم من ابنا علم الكلام شيني علم اصول الفقه واتو علم كلام ياهر بكوان علمي amma ya fi harbin ilmin usulul fiqh thumma usulul hadith sannan sai kuma wannan irin na biyar kafin karin na biyar na hijira ilmul mantiki da ilmul kalam bai harbi ilmin hadisi ba amma bayan nan to ilmin ya harbe shi yasa yanzu ka karanta littafin tadribur rawi na al-imam as-suyuti zaka samu yana cike da wannan hayaniya ta ilmul mantiki tare da cewa Suyuti yana daga cikin mutanen da suke inkarin ilimin mantiki da sauran wasu abubuwa amma abin mamaki kuma ilimin ya yi tasiri da yawa a cikin littafin tadribur rawi hakan ka karanta wasu littattafai da yawa na ilimin mustalahul hadith za ka ga cewa wannan ilimin na ainihin wato abin nan da yake da suna ilmul kalam ya yi tasiri ainihin a cikinsu Allah ya kiyaye malai ke cewa khamisan gaba ta biyar daga cikin gabobin da ya kamata a tattauna dangane da mas'alar hadisi ahad ba'dan tishari hadhal qawl bayna ulama'il umma yace to bayan da wannan aqida ta yadu a tsakanin malaman al'ummar musulunci ita ce aqidar ba za a karba hadisi ahad ba talakhasat aqwaluhum fi thalathati madahib shikenan sai kuma suka kasu kasu uku ko kun fahimta to ga takaituwar karkasuwar zuwa kashi uku abinda malai yake cewa yanzu lokacin da wannan aqida ta yadu na cewa ba za a karba hadisi ahad ba, to kuma sai suka kasu kashi uku. Al-madha al-awwal mana yace na farko annahu la yusidu illa dhann, wasu suka ce saboda shi hadisi ahad bai da fa'ida komai, baya amfanar da komai sai zato, na haka duk abin da yazo a cikin hadisi ahad suka ce zato ne. Kamar yanzu innamal a'malu binniyat, yanzu abin da hadisi yake cewa aiki baya yiwa sai da niyya, to wannan ba tabbas bane ce zato ne, ana zaton haka ne. Saboda me? Saboda hadisin ahad. Wa ha'ula'i fariqani, mala yace waɗannan sun kasu kashi biyu. أولا نفرق المعتزلة معتزلة ومن نهج نهجهم يقولون دسود وقد دسك بتفرق سأبن دسك يتشيها إنه ظن إنه ظن لن ليدشي حديثي آهد زتوني فلا يفيد علما لأنك بايد وتفائد تكاو إلني أبن دسك يتشيش با تبس بني ولا يجب عملا كما با دولني أي أيكي دشيبا wato baya wajabtar da wani aiki. Walizalika radduhu, dan haka waɗannan suka tunkuɗe shi hadisi ahad. Ina fata an gane. Fil aqaidi wal ahkam, a wajen aqidoji da sauran hukunce-hukunce. Ba kuma ta da makon da ya gabata na kawo muku wasu littafai, waɗanne ko na faɗi sunan wasu littafai wanda yanzu ma na manta ba guda ɗaya ne cikin littafan mu gashi. Waɗannan malaman galibi gashi abubuwan da suka yi rubutu a kai kenan. أخبار الآحاد في الحديث النبوي حجيتها مفادها العمل بموجبها فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبريل وتوانا مالكتاتي هنا مغانا أكن حديثي آحاد ودن دسك زيتكين حديثة النبي صلى الله عليه وآله صلى الله ينا مغانا أكن كرف مجس دعيكي دسو دكما وتفائدة زكي فائدة انتوا فنن دكما وجب چن ايكي دسكي تبتوا فنن سيكم شيوان ننغاشي دكتور حسان ابن محمد حسين رجيكو تيوائي كي خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة وأنه تمسألة خاصة حديث المتن بدا إذن يذي سابع وأيك متانا مدينة متانا مدينة سنجن أكن وتفتوا إمام مالي شيرائي وأنه أبن دشير معلمانش متانا مدينة سنجن أكن وتفتوا Imam Malik da shi da wasu malamai sai suka tafi akan cewa duk abin da kaga mutanen Madina sun ginu akai to daga annabi ne, annabi kuma daga sahabbai, dan haka har abin yazo kansu Imam Malik da suke tabi'u tabi'ina da malaman shi tabi'ai, dan haka sai suka ce duk abin da kaga ya karbu a Madina ana yi a wancan zamanin fa, to karka sake kai musu. To in hadisi yazo yana fadin sabanin haka fa, Imam Malik da shi da malamai sai ce a'a, a rike aikin mutanen Madina a hadisi, sai ce saboda wannan banda aikin annabi da magana annabi da su suka koya daga shi har ya zama musu jiki. Eh, ai da zaka ce waɗannan mutanen gaba ɗaya annabi ya basu akan abu sun koma su ne sabanin shi. Aiku wa Ibnu Hazm da ya taso su a gaba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ka taso ya musu man kana karatun tukuna a cikin al-muhalla, yana yana jifan su da kalmomi, amma da ya taho cikin littafin shi na usulul fiqh al-ihkam fi usul al-ahkam, subhanallah, kamar akan su ma yi littafin gaba da yayi rubutu da su, yayi rubutu da su, dan haka gaskiyar matsalar kuskure ce. Daga cikin abin da Ibn Hazm da sauran malamai ke nunawa, in ka ce mutanen Madina abinda aka ga suna yi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ne, a yadda ba ce su bace hadisi da aka fa hujja da shi, annabi ya ce ba zai yi a latin jita mai ummati alal khata, al'ummata ba za ta haɗu akan kuskure ba, sai ce to ai wannan ta yi kuskure, ai su mutanen Madina ba'dul umma ne, wasu sashi ne na al'umma ba duka al'umma ba ne, don haka wasu sashi na al'umma suna iya rabuwa da abin da annabi yake akan kuma su tafi akan wannan abin da ba daidai din ba. A ƙarƙashin wannan dai jama'a, wannan malamin ya rubuta wannan littafi, sai kuma wannan yake cewa hukumul ihtijaj bi khabar al-wahid idha 'amila ar-ra'i bi khilafi, dan kuma wata matsala ce, mutum ɗaya ne ya rawaito wannan hadisi bayan shi babu wani cikin sahabbai ne ko tabi'ai, amma da yazo yin aiki kuma sai aka ga aikin shi ya saba wa yadda hadisin da kuma shi kadai ruwaito yake. Shin wannan dalili ne akan kai ma ka tura hadisin ka ce to shi ma ya ruwaito hadisin bai aiki da shi ba balle ni?
Malamai suka ce a sai a yi nazarin matsalar tukuna.
Ba iya yiwuwa wani dalili ne kai shi ga aikata sabanin abin da hadisin shi ce. Na zan ka karanta muqaddimat tamamul minna da littafin ar-risala ta Imam Shafi'i. Akwai tattauna matsala ya ce a ya tabbata hadisin nan ya inganta e mutum guda ya ruwaito shi e to ya aiki da shi ko da shi wanda ya ruwaito ya saba wa hadisin. Daga cikin hujjojin su ne shi kanshi mai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. So da dama za ka dubi wani hadisin sai ka ga ya yi aiki sabanin wannan hadisin. A cikin hadisi ya nuna ba a wuce mata hudu aikin shi kuma fa. Kaga ashe aikin yanzu ya saba ma hadisin to ya aiki da hadisin wancan aikin nashi kuma ka nemo mai mecece fasarar shi sai ka ji Allah ya nuna cewa khususiyya ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka jama'a kun ji malam yace wa hujjatu hadha al-madhhab hujjar wannan madhhabin cewa suka yi annaka laysa anta an a'dalu riwayatil ahad da za a tambaye ka game da mafi adalci daga cikin masu riwaya hadisi ahad a ya juzu fi haqqihi al-kadhib wal-ghalat. Inda za a tambaye ka a ce hadisi da ike hadisin ahad ne kana jin shi wanda ya rawaito hadisin kana ga zai iya yin ƙarya ko kuskure? Malam yace latturirta an taqul da za ka ga cewa dole ne lallai ne ka ce na'am haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Fayuqalu sai a ce qat'uka idan bi sidqi to ashe yanke hukunci da kai akan kuskuren shi cewa shi ne gaskiya ne ma'a tajwizuka alayhi al-kadhib tare da kana ganin zai yi yayi ƙarya wal ghalat zai yi yayi kuskure la ma'ana lahu yace ka ga wannan magana kuma ba ta da ma'ana kenan kai tukka da walwala. To ina son mu tsaya mu tattauna matsalar tunda ba gaggawa muke ba. Wato kun ga yanzu kun ji anan ban sani ba cikin ku ko kun fahimci yanzu mantiki ya zo yanzu wannan maganar mantiki ce. Abinda malaman salaf suke cewa ya tabbata Annabi ya faɗi wannan hadisin eh wane ne mutum da ya ruwaito eh shi mutum da din nan mai gaskiya ne eh yadda da cewa tana iya yiwaye ƙarya tana iya yiwaye kuskure anan akwai abin da ya taso wanda zai nuna min yayi ƙarya ko yayi kuskure? Tun da babu in ɗauka shi ne gaskiya ne to cewar ai akwai yiwuwar eh haka sun da yanzu ka ga mutum ya wuce da mota sai ka ce ah wani Allah ya sa albarka kaza 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 ya ce amin amin sai da ya wuce sai wani ya ce maka ah ka sani ko satowa yayi ka sani ko ma ƙarya yake maka ba tashi ba ce to kaga yanzu ya kawo mandigi kenan ya kawo falsafa kenan ya kawo ilmul kalam duk abu ɗaya ne dai amma ina son ka gane su din ne dai manar ita ce anan kai ka tambaye shi wani ka sai mota ne ce eh Allah ya sa albarka sai ya wuce sai na ce a ta iya yiwa ƙarya yayi maka ta iya yiwa satowa yayi ta iya yiwa arowa yayi to abinda ake cewa a ilimin salaf a je duk ta iya yiwa nan asali a me ka san shi mai gaskiya kuma ya faɗi magana sai ka gaskata don haka mutum ne mutum guda ya rawaito hadisi kai ka san musulmi ne mai gaskiya sai ka karba shi ke to amma su sai su ce maka yanzu kai eh da ka karbi hadisin Umar shi kadai innamal amalu binniyati kana aiki da shi Umar Alkama ne rawaito da gare shi cikin tabi'ai kana jin zai yi Alkama ya yi kuskure za ka ce kwarai zai yi Alkama ya yi ƙarya za ka ce eh zai iya yiwa zai iya yiwa ba wato is it possible zai iya yiwa zai iya yiwa sai ce to ka gani yadda da cewa zai iya yiwa ya yi ƙarya ko kuskure kuma ka karɓi magana a wurin shi kana da waccan yaddar ka karɓi magana ka ce gaskiya ce shine la ma'ana lahu wannan magana ba ta da ma'ana kai tufka da warwara. Kuna fahimta jama'a? Na'am. Duk kun ji abin da ya hallaka su. amma a wurin malaman salaf sai a ce a asali ka yadda zai gaskiya ai ne gaskiya ne eh to laukana kaza ko kaza kaza duk bai taso ba kashi malai yace ka karanta littafin muzakkira ta usulul fiqh ta malam Muhammad al-Amin al-Shanqiti sannan kuma ka gani yace maka ka karanta littafin al-ihkam fi usulul ahkam wannan littafin ina ba da shawara duk dalibin makarantar darul hadisi ya siye shi ba wai zamu karance shi bane a'a wani lokacin mun fara ilimin usulul fiqh gaskiya zai zama mana marji'iyya babba muzakkira fi usulul fiqh tana nan ana kawo ta 500-700 ba ta wuce 1000 ma ta yi tsada asali lecture notes ne wato handout ne da Shanqiti ya rinka karantar da daliban shi a lokacin malami ne shi masanin ilimin usulul fiqh amma gaskiya ilimin usulul fiqh da ke kan shi da irin littattafan usulul fiqh shi da ya haddace dan shi da kake karantawa su maraqis su'ud da sauransu daliban jami'an islamiya a wancan lokacin ma bai kai su fahimci littattafan ba sai ga to akwai buƙatar ya dan zauna ya dan tsara wani abu mai dan sauki shine aka tsara wannan a matsayin handout shine daga baya aka tace aka gyara ake bugata muzakkiratun fi usulul fiqh malam Muhammad al-Amin al-Shanqiti Allah ya gafarta mishi to jama'a kun ji magana su ta farko da ainihin wato suke fadi amma ba mun yi wani tsallake an gani da yake lissafa cewa waɗannan bangarori guda biyu ne ba mu karanta saniyan din ba saniyan su ne mutakallimul asha'ira mutakallimul asha'ira masu ilmul kalam na asha'ira yaquluna su cewa suke na'am innahu zannun lallai dai shi hadisi ahad zatoni walakin yajuzul amalu bil zannir rajih sai dai kuma suke cewa to ai ya halatta amma ai aiki da zato ha haka ne wanda yake zato ne wanda aka karkata akan shi fil ahkami a wajen hukunce hukunce dunal aqaidi amma banda aqidoji su wadancan suna cewa bai halatta aiki da shi a aqida da hukunce hukunce ba su kuma wadannan suna cewa in a hukunci ne wato kamar sallah azumi za a iya aiki da ahad amma ba za a iya aiki da ahad ba a aqida to shine sai yake cewa hujjar wannan mazhabi nasu shine da ba a tambaye ka dangane da mutumin da yafi kowa gaskiya a cikin masu riwayar ahad shine kamar alqama ibn waqas al-laythi tabi'i ne da yahya ibn zakariya al-ansari duk waɗannan tabi'ai ne su suka rawaito hadisin innamal a'malu binniyat ko mutanen kirki ne ba a da shakka game da kirkin su da za a tambaye ka a ce kana ganin zai iya yiwa su ƙarya kana ganin zai iya yiwa su kuskure kaga dai akalla dai duk wani kona kona an ga zama za ka ce eh zai iya yiwa to sai a ce da kai to yanzu kuma cewar za su iya kuskure ko ƙarya da kuma cewar su masu gaskiya ne a cikin riwayar innamal a'malu binniyati baka ganin kaiwa kanka tuka da warwara kun ji magana ta farko asani nabiyyu annahu yufidul ilma annahu yufidul ilma masu magana ta farko kun ji dai abinda suka ce la yufidu illa dhann masu magana ta biyu suka ce hadisi ahad yana fa'idantar da ilimi wa yujibul amal kuma yana wajabtar da aiki idza kana riwatu adlan udulan ha in kana riwatu udulan idan ya kasance su masu riwaya sun kasance adilai dhabitin sannan kuma masu hadda adilai masu hadda qala abu muhammad ibn hazm baban muhammad ali ibn hazm yace qala abu sulaiman al-khattabi والحسين ابن علي الكرابسي والحارث المحاسبي وغيرهم waɗannan manyan malamai suka ce inna khabar al-wa'id al-adl an mithlihi ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yujibu al-amal wal-ilm ma'an lamma hadisin mutum guda wanda yake adili ne in yarwaito daga irin shi mutum guda adili to wannan na wajabtar da ilimi da kuma aiki tare. Abin da yake nufi da wajabtar da ilimi shine duk abin da hadisi yazo da shi kawai yanki ka dauka gaskiya ne. Wa bihada naqulu, to dan haka sai mu ce inji Ibn Hazm kenan. وقد ذكر هذا القول احمد ابن اسحاق المعروف بابن خويزمنداد ام مالك ابن انس ده ابن حزم وكما قام غنغنن سو سيچه وبهذا نقول مما هكا muke fadi muma wannan ita ce fatawar mu hadisin mutum guda mutumin kirki daga mutum guda mutumin kirki daga mutum guda mutumin kirki har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yana tabbatar da ayi aiki da shi kuma a yadda da abin da ke fadi sai ya ce wa bi hada naqulu mu ma sai Ibn Hazm haka muke cewa sai shi Ibn Hazm yace kaga wannan maganar to akwai wani babban malami mai suna Ahmad bin Ishaq wanda aka fi sani shi da Ibn Khuwais Mandad na sha ba ku labarin shi malami ne dattijo bai fara koyan alu an baki wal zalba alifin ba'un sai da ya kai shekara 63 mana sai da ya kai shekarar da annabi ya rasu shi kuma shekarar ya shiga islamiya amma sai da ya gari ya zama babban malami na fiqh ya zama malamin tafsiri ya zama kaza ya zama kaza a cikin waɗannan shekarun da ya fara karatu shine Ibn Khuwaizmandad to sunan shi Ahmad bin Ishaq shi ma ya bada labarin wannan magana an Malik bin Anas daga Malik dan Anas domin ya waye gari daga baya a Andalus ba wanda ya san mazhabin Imam Malik kamar shi su da karka taba tunanin wayar da muke zauna din nan yanzu wani ya kai 40 wani 50 wani 60 wani 30 karka taba daukar wayar yanzu ana cewa za a koyi kaza za a koyi kaza wai ka dauka an makara ko da ba makara ba in ko ka ga an ta karatun an ta karatun an ta karatun duk girman azuzuwan ku ko to shirme ne ba makaranta bace inda kun fahimci me na arrafa makaranta dazu ita ce tsari tsari shine makaranta ba girman aji ba Allah maraukakin sarki ya taimaka malai yake cewa thumma shara'a ba'da zalika fi dhikr al-barahin ala qabul as-salaf li khabar al-wahid sannan sai Ibn Hazm ya fara ambatan dalilai da hujjoji da yasa su magabata malaman farko suke karban hadisin mutum guda min sahaba wa man ba'dahum tun daga kan sahabbai har zuwa waɗanda suka zo bayan su ashi kuma malai yace ka duba wannan littafi al-ihkam fi usul al-ahkam wannan littafin muna da shi burjik a makarantar nan ya wuce wajen guda biyar ma Allah ya taimaka to malai sai yake cewa as-salis an ga wurin واغلب ما ذكر من الادله والبراهين ما لن يجي واغلب ما ذكر من الادله والبراهين وهي مهمه ومفيده قد ذكرها الامام الشافعي رحمه الله في الرساله ما لن يجي غالب الحججي والدليلي ودند ابن حزم يفدي يجي suna da muhimmanci da amfani yace amma ya kamata ka san cewa Imam Shafi'i ya ambace su a cikin littafin Ar-Risala ina fata an gane as-salis sai kuma gaba ta uku dangane da magana akan hadisi ahad at-tafsilu bi annahu idha ihtaffat bi khabar al-wahid qara'in dalla ala sidqihi afada al-yaqin wa illa afada adh-dhann kaji magana ta uku ita kuma cewa take idan aka samu hadisi ahad sai aka samu wasu dalilai karfafa da suka kewaye shi waɗanda za su nuna gaskiyar shi to yana nuna abin da ke cikin shi yaqini ne in ko ba haka ba to abin da ke cikin shi zato ne to barin takaita mana maganganun da waɗannan mazhabobin suke fadi magana farko tana cewa hadisi ahad zato ne magana ta biyu tana cewa hadisi ahad yana fa'idantar da ilmi da amal a wajen ahkam da wajen aqida magana ta uku ita kuma tana fa'idantar da cewa hadisi ahad yana fa'idantar da yaqi amma sai suka ce idan yana kewaye da qara'i to me yake nufi da qara'i kamar a ce hadisi ahad
sai aka same shi a cikin Bukhari ko kuma hadisi ahad ne amma sai aka same shi a Ibn Majah amma a cikin masu riwayar ga Imam Malik yana ciki wato kenan na son ku gane qarina daga cikin qarina akwai zuwan shi a wani babban littafi daga cikin qarina akwai zuwan shi a wani karamin littafi amma a cikin masu riwaya a samu babban malami yanzu da za ka tafi wata jami'a ko ina ne a arewacin Najeriya ka yi digiri sai ka samu first class sai wani ya yi karatu irin naka na digiri a jami'ar Ahmadu Bello amma shi ba first class ya samu ba sai ya samu second class lower idan ba za a yi muku kallo na adalci to sai a kalli digirin ka first class da digirin wani second class lower sai a kalle su da ido guda in ma ba a wasu ma'aikatun sai a kalli digirin wancan mai ADU da darajar da tafi na wancan haka ce me yasa ya ce na farko saboda dadewar jami'ar na biyu saboda nagartar malaman na uku saboda an san sakaci da wasa da ya shiga wasu jami'o'i a arewa ba a bari ya shiga nan ba misali ne ne muku wallahi alam ta iya ruwa aka san haka ne amma dai ni na dauko muku ina son ku gane littafin Bukhari irin kula da taka tsantsan da Imam al-Bukhari ya yi akan shi Ibn Majah bai yi irin wannan ba to idan har ka ga hadisi mai karamar daraja a cikin littafin Bukhari to yana daidai da hadisi mai babbar daraja a irin littafin Ibn Majah misali yanzu sai ka ga atamfa mafi daukaka ta Najeriya sai a ce 10,000 mafi kaskancin atamfa ta Holland sai ka ga an ce 10,000 ina fatan kun fahimta to yanzu mai cece karina a irin wannan ita ce kasantuwar atamfofin Holland an san su da nagarta to kaskantacciyar atamfa ta Holland ita ce take daidai da babbar atamfa ta Najeriya to kun ga gane wannan abinda masu wannan ra'ayin ke cewa idan hadisi ahad ne idan ya zo tare da karina ta wani malami ko wani littafi sai su masu wannan ra'ayin sai suka ce to yana fa'idantar da al-yaqin tabbas dan haka duk abin da ke cikin shi ka dauka yanzu a wurin masu wannan magana kenan hadisin farko da Bukhari ya buɗe sai Bukhari da shi da hadisin ƙarshe da Bukhari ya rufe littafin shi da shi dukkan su hadisai ne ahad amma wannan innamal a'malu binniyati wannan kuma kalimatani habibatani ila ar-rahmani thaqilatani fil mizan kaza kaza wadannan hadisan dukkan su hadisai ne ahad bukhari ya bude da wannan ahad ya rufe da wancan ahad in ka fahimci wannan maganar yanzu zuwan wadannan hadisan a cikin bukhari to qarina ce ko ba qarina ba qarina ce to a wurin wadannan malaman suna cewa wadannan hadisan kada fa'idantar da yake dan haka sai suke cewa wa min amsilatihi ma ihtafat bihi alqara'in daga cikin misalan hadisan da qara'in wato qara'in din kamar darajoji ko mukamai suka kewaye su a hadisi sahihaini hadisan bukhari da muslim din hadisin da yazo a cikin bukhari da muslim ko da ahad ne yana da daraja ta musamman wanda irin shi a wani littafin bai da ita لان القرائن لمن سو قرائن انن داله على صدقه suna nuni zuwa ga gaskiyar shi lijalalati shaykhaini saboda darajar bukhari da muslim al-imamaini al-bukhari wa muslim fi hadha sha'an wato wadannan manyan limamai guda biyu a cikin wannan sha'ani wa taqdimihima fi tamyiz as-sahih ala ghairi da kuma gabatuwa su imam bukhari su suka fara gabatuwa su suka rigayi kowa wajen tsayawa don tace hadisai sahihai a bisa waɗanda ba sahihai ba wa talaqqul ulama li kitabaihima bil qabul da kuma irin karbe da malamai suka yi wa littafansu nayi bayanin wannan a baya so ba abu ne mai sauki ka tashi yanzu kace zaka yi inkarin Bukhari ko Muslim ba, ko kun fahimta? Wato kamar a samu wasu manyan professors ne tun daga kafa jami'ar Ahmadu Bello su haɗu akan abu kaza har zuwa shekara 40 ko 60 ko 70 na kafa jami'ar, kai kuma yanzu kawai ka taho ka taso da dan fallan digirin ka kwaya daya ka tashi ka buge wannan abin kawai kace wannan abin shirme ne. So ba abu ne mai sauki ba inkarin littafin Bukhari ko Muslim ko hadisi ko da kwaya daya ne da yazo a ciki, domin abin da baka duba tunda aka rubuta littafin shekara 1200 da ta gabata, malaman kowane zamani waɗanda wasu ilimin su yayi daidai da na Bukhari, wasu ilimin su yafi ilimin Bukhari, amma sun hakura littafin ya wuce a wannan matsayin. Amma Ibn Khuzaima ya rubuta littafi irin na Bukhari amma malamai ba su ga shi ya dauki wannan matsayin ba. Ibn Sakan ya rubuta, Ibn Hibban ya rubuta, an samu malamai da yawa su rubuta littafai su ma da nufin littafan su sahih ne, malamai ba su yadda ba, amma har suka iya yadda da Bukhari da Muslim har yanzu ana ce musu sahihaini. To ba abu ne mai sauki kai kuma yanzu ka dawo ka cire Bukhari ko Muslim kai ma ka jefa shi cikin layin su Ibn Khuzaima da Ibn Sakan ba, shine sai malam yake cewa wa hadha talaqqi wahdahu aqwa min ifadati al-ilm min mujarrad kasrati al-turuqi kama qalahu ghayr wahid. Malam yake kaga wannan karbar da malamai suka yi irin waɗannan littafai na Bukhari da Muslim ita kadai hujja ce mafi fi wajen cewa duk hadisin da yazo a cikin littafin yana fa'idantar da ilimi fiye da hadisin da ba a samu yana da tsagwaran hanyoyi ne masu yawa kawai a wani littafin. Malam yake cewa wa ikhtara hadha al-qawl Ibn al-Hajib, Ibn al-Hajib shi ma ya zaɓi wannan magana, wa Imam al-Haramaini da Imam al-Haramaini shi Ibn al-Juwayni kenan, wal Amidi da al-Amidi, wal Baydawi da al-Imam al-Baydawi, wa Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah da Ibn Taymiyyah Allah ya ji kanshi, wa hamala ba'dhum ar-riwaya an Ahmad ala ma qamat al-qara'in ala sidqihi khassa duna ghayrihi, wasu sun dauko riwaya daga Imam Ahmad akan cewa Imam Ahmad kadai yana karbi hadisi ahad ne waɗanda qara'in din suka hadu akan gaskiyar shi mai riwayar. Ina fata an gane ba wai dangane da kawai duban wani abu ba, wato Imam Ahmad na cewa karina din ita ce dalilai sun hadu akan gaskiyar shi mai riwayar ba wai zuwan hadisin a littafi kaza ba. Wannan ita ce magana da Imam Ahmad ya fadi har yau da malai ya ce a duba wannan muzakkira ta usulul fiqh ta Imam Shankiti, Allah ya gafarta musu. Za mu saurara nan insha Allah.